أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu ci gaba da karatu a cikin littafin Ikhtaa'ul Musallin, littafi wallafar Al-Sheikh Al-Allama Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Allah ta'ala ya bashi lada. Karatun da muke gabatarwa mako-mako a wannan masallaci na Uthman ibn Affan a nan unguwar Matsango a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau kwanan wata zai kama 16 ga watan Zulƙa'ada, 1447 lissafin Hijira, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 5 watan Mayu miladiyar shekara 2026. Muna karatu a cikin kuskuren da ake tafkawa a cikin sujjada. Za mu tashi kuskure na 6, kaffu saubi wa sha'ari, tattare tufafi da gashi yayin sujjada. Wani ba lallai ne ya iya sawwara ko hararo me ake nufi da tattare gashi ba ko nannaɗe gashi, saboda al'adar mu ga irin yadda gashin kanmu yake, yadda kuke ganinsa. Su kuma al'adar Larabawa suna da yalwar gashi, gashinsu yana sauka har kafada, wasu ma gashi suna sauka har gadon baya, kuma maza ba mata ba. Kuma bisa al'adar Larabawa ba kowa ne yake yin aski ba, su askinsu kawai gyara gashin ake yi, ba wai aske shi ake yi ba, sai dai a gyara shi, wani yafi wani tsayi a daidaita shi, wani yayi ya botsare a cire shi, haka yayi buci-buci a taje shi, a gyara shi, a seta shi, ta ko ina ya tafi bai daya. Su wani lokacin wannan shi ne askinsu. Shi yasa za ka je kaurin aski a ƙasashen Larabawa, kaga an yi awa guda a kan mutum daya, awa guda, kuma ya tashi kaga ba ya askin ba. Saboda gashin ne ake murza shi, a sa masa wani inji a waina shi kamar taliya, sai ya tashi ya yi tsage-tsage, sai a dinga redewa na sama, ana gyaggyarawa har a koma ta baya, ana sassaita shi, ana daidaita shi, har sai ta ko ina ya yi daidai, an gyara shi ya zuba yadda suke so, a gyaggyara shi ta ko ina, shikenan shine askin. Amma sai a yi maka awa guda ana wannan aikin a kan mutum ɗaya. To wannan yalwar gashin da suke da shi, za ka ji a hadisi Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa, man kana lahu sha'arun falyukrimhu, duk wanda yake da gashi ya karrama shi. Ita shari'a bata sanya aske gashin kai daga cikin ladubban tsafta ba, ko sunonin tsafta ba. Sunonin tsafta da kaciya ne, da yankan farce, da aske gashin baki, da cire gashin hammata, da aske gashin mara. Waɗannan 5 su ne sunonin gyara na tsafta, ba a sa gashin kai ba. Saboda shi gashin kai an bar shi bisa ga bukata, in kana bukatar ka cire sai ka cire, in ba bukatar ka cire sai ka bar shi, amma dai in za ka bar shi ka gyara shi, kar ka bar shi bucaca haka, kuma kar ka cire wani ka bar wani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ko dai a cire duka ko a bar shi duka, ba a ce sai ka yi aski ba, sai in bukatar ka yi aski ta kama. Sannan in ka bar shi kuma an hana ka ka bar shi kamar na mahaukaci. Amma za ka ga a yadda al'ummarmu take yanzu, sai ka ga wani ya je ma an bar masa shi gashin kamar na mahaukata, wai shi ne gyara, sai ya je sai a mummurɗe shi, a maye shi wani iri tsage-tsage kamar bayan bushiya, ya yi curi-curi kamar ƙuraje, sai zama shi ne gayin, kuma shi ne cinyewa, shi ne shiga gari. Wannan ba gyara ba ne, ɓarna ce. duk wanda ya gyara gashin kansa idan an ganshi za a ga yayi kyau domin gashin kai ado ne shi ma idan an gyara shi yana ƙara kyau ne wa mai shi to duk san da kaga mutum kaga kamar ka gudu kuma yace maka zuwa yayi aka masa to lallai batawa ba gyarawa ba kuma annabi alaihi salatu wasallam cewa yace duk wanda yake da gashi ya karrama shi a gyara shi a mutunta shi to wannan gashin naka idan Allah ya yi wa mutum yalwar sa irin na Larabawa ta iya yuwa wajen sujjada gashin ya zubo sai ya ji ya dame shi ta nan ya zuba ta kan kunnansa ta fiskarsa har ya kai ga yana ganin kamar yana rufe masa ido ƙarshe watakila in ya zo sujjada ya yi haka ya tattara shi ya riƙe shi sai ya sujjada yayin da zai yi sujjada to shi ya sa karatun namu yake magana a kan kame gashi ko naɗe gashi yayin sujjada kuskure ne irin wannan gashin wanda yake zuba yayin sujjada hakan nan naɗe tufafi ga wanda yake da tufafi mai yalwa kamar irin mu muna da babbar riga ko tufafi wanda yake mai yalwa to idan mutum ya zo sujjada to ba a so ya nannade shi dan zai yi sujjada ya nannade shi ya takure shi dan zai yi sujjada a ya taushi saboda wannan sujjadar bauta ce ga Allah madaukakin sarki kuma bauta wa Allah da sujjada ba mutum kadai ke yi ba aljanu kadai ke yi ba kai ba abu mai rai kadai ke yi ba bauta wa Allah da sujjada dukkan halittunsa suna yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya halittunsa suna yi mashi sujjada rana da wata da itatuwa har da inuwoyi da duwatsu suna yi mashi sujjada babu wata halitta daga cikin halittun Allah face tana bautawa Allah madaukakin sarki da tasbihi da kuma sujjada don haka idan kai sujjada sai babbar rigarka ta bi ka to yayin da ka sauka sujjada duk abin da ya sauka na tufafinka dalilin sujjadarka shi ma sujjada yayi haka idan tufafinka ya bi ka ya zuba da sujjadarka shi ma yayi tasa sujjadar ne idan gashinka ya bi ka ya zuba da sujjadarka shi ma sujjada yayi don haka kar ka kame ka tare ka hana shi yin sujjada a'a ka tafi kai sujjada kuma sannan ya fi alama ta kankan da kai idan za ka yi sujjada ka bar dukkan wani abun da ke jikinka ya yi sujjada shi ma ya fi alama ta kankan da kai domin idan ka zo aka ce wajen sujjada za ka wani riƙe gashinka ka wani riƙe rigarka haka to alama ce ta girman kai da jiji da kai da nuna kai ɗan birni ne a daidai lokacin da ake buƙatar ka ƙanƙan da kanka ka ƙasƙantar da kanka ka nuna buƙatuwarka da tawalu'unka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka kana mai faɗuwa ne kai ma kana mai sujjada za ka baka buƙatar wani riƙe-riƙe ko wani tattare-tattare ko ba ta wannan ma kake yi ba don haka hikimar da ke cikin sujjada ƙanƙan da kai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake hukunta dukkan wani abun da ke tattare da bawa mai sujjada shi ma ya shiga cikin wannan tawalu'u da ƙanƙan da kai don haka ba abin da za a ɗaure ko a riƙe a hana shi gurfana Malam yace wal kaffu, abinda ake nufi da al kaffu huwa dhammu, shine tarawa. Wa kad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dhalika, annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana tara tufafi ko tara gashi yayin tafiya sujjada. Fa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي أن أمر كمن زن الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء دي يسجد أكن قبي قدى بقي منكرا تا أدرس دي قباتا wala yakuffu sha'ran wala thawban, kuma kada ya tattare tufafi, kada ya tattare gashi ko tufafi. An umarce shi sujjada akan gabbai guda bakwai ba tare da ya tattare tufafi ba yayin sujjadar, ba tare da kuma ya tattare gashi ba yayin sujjadar, ya bar kowanne sujjada a halinsa. Al hadith, wannan hadisi ne ingantacce cikin Sahihul Bukhari. قال ابن حجر والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. ابن حجر الأسقلاني عليه رحمة الله يجي والمراد أبن دأكي نفي أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره بعضي تكتر تفاف سبع ba kuma zai tattare gashinsa ba. Wa zahiruhu, zahirin wannan hadisi yaktazi annan nahaya anhu fi halis salah, yana hukuntar da cewa wannan hanin a cikin halin sallah ne, wannan hanin a cikin halin sallah ne, ba wai an hana ka nade gashi bane, ba an hana ka sabe babbar riga bane, amma a cikin halin sallah. To ka bar tufafin ka ya sunkuya yadda ka sunkuya, in kai ruku'u ya ruku'u, in ka tsaya ya tsaya, in kai sujuda ya sujuda, in ka zauna ya zauna, dukkanin ku bayin Allah ne mabuwayi madaukaki. As-sabi, kuskure na bakwai. Khata'uhum fi sifatil jalasati baina sajadataini, kuskuren da masu sallah ke yi a cikin siffar zama tsakanin sujjada guda biyu. Idan an yi sujjadar farko aka dago, ana yin zama gabanin a koma sujjada ta biyu, wannan kuma kowace raka'a tana da shi, kowace raka'a tana da sujuda guda biyu, sujuda guda biyun nan kuma ana raba su da zama a tsakaninsu. Wannan sananne ne wajen dukkan mai sallah, kuma wannan zama da ya raba tsakanin sujjada guda biyu a wajen dukkan malaman musulunci, wannan zama farilla ne. Wannan zama farilla, duk wanda bai raba sujjadarsa da zama a tsakaninsu ba, to sallarsa ba ta yi ba. Idan kai sujjada sai ka dago ka zauna, idan ka zauna ka daidaita ka nutsu, idan ka daidaita ka nutsu sai ka koma sujjada ta biyu, shine sai ka sake dagowa, in ma ka miƙe in ma ka zauna zaman tahiya. Amma dai haka tsarin siffar sallah take, kuma da sujudar da zaman tsakiyan da sujudar da za a koma din duka farilla a sallah. To wannan zaman tsakanin sujuda guda biyu, da yawa daga cikin masu sallah sun rena wannan zaman, wasu ba sa yin sa kwata-kwata, wasu kuma suna dagowa amma ba sa nutsuwa, da sun dawo sai su koma, ba su nutsu ba, ba su daidaitu ba. Daidaito shine kayi abin da ake cewa zama, zaman da aka faɗa ya tabbata a sunna kayi shi, idan baka yi shi ba to baka daidaitu ba. Daidaiton yana nufin kowace gaba ta tabbata a gurbinta. Idan an ce kai zaman iftirashi ko zaman tawarraki kamar da zai zo mana nan gaba, to in kai wannan zaman a samu kowace gaba a gurin da ake tsammanin ta, sannan a samu nutsuwa. Nutsuwa kuma shine da zaran hakan ta faru to ka jira, wannan jiran shine nutsuwa. Ka dan jira daidaito kowace gaba ta tabbata a yanda ya kamata, ka daidaita kenan. Nutsuwa, ka dan jira. Waɗannan guda biyun su ma farilla ne. Shi yasa farillan sallah suka kai 15. 15 farillan sallah. Za ka ji na alwala ba su kai ba, na taimama ba su kai ba, za ka ji na wanka ba su kai ba, kai na umara ba su kai ba, amma na sallah 15 ne. To daidaiton nan da nake magana a kai farilla ne, nutsuwa farilla ne, duka kuma tare ake so a same su a cikin aiki ɗaya. Kuma kowane aiki na sallah akwai daidaito a cikinsa, akwai nutsuwa a cikinsa. Da haka su wa'innan guda biyun tun daga fara sallah da su ake tafiya har idarwa. To wannan zama wasu masallata sun rena shi, domin wasu ba sa koyinsa, ba sa yinsa. Wasu kuma suna yinsa amma ba sa daidaituwa. Wasu kuma suna daidaituwa amma ba sa nutsuwa. Wasu kuma suna yinsa amma ba yanda aka ce ba. To shi yasa mallam ya ambaci daga cikin kurakuran da ake tafkawa, akwai kuskuren siffar yadda ake zama tsakanin sujjada guda biyu. Mallam yace yukhti'u katsirun minal musallina fil jalsati baina sajdataini, da yawa daga cikin masallata suna kuskure a zama tsakanin sujjada guda biyu. Wal marwiyyu sabitu anhu sallallahu alaihi wasallama, abinda aka rawaito wanda ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fi tilkal jalsati, dangane da wannan zama da muke magana a kansa, ko haka ne na wada'ani haka ne kowa a wurinsa, ko yanayi biyu ne. Yanayi biyu ne. Al-awwal, na farko, kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama yaftarishu rijlahu al-yusra, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana iftirashi na kafarsa ta hagu, ma'ana yana shimfiɗa ta, yana shimfiɗa kafarsa ta hagu, wa yaq'udu alaiha, sai ya zauna a kanta, mutma'innan, yana mai nutsuwa, wa amara bi dhalikal musi'a salatahu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wannan mutumin da yake bata sallarsa, fa qala lahu, yace da shi, idza sajatta famakkilu sujudika, idan kai sujada to ka tabbata ga sujadarka, fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhidikal yusra, idan kuma ka tashi zama to ka zauna akan kafarka ta hagu. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna, ya kasance kuma yana kafa kafarsa ta dama, wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla, kuma yana fiskantar da al-qibla da yatsunta, yana fiskantar al-qibla da yatsun kafar dama. Ma'ana dai in an ce iftirashi shine shimfiɗa kafar hagu, yadda kuka saba kuka sani kuke yi, kafar hagu sai ka shimfiɗa ta, wato sai tafin kafar ya kalli sama, shine shimfiɗa ta, tafin kafar ya kalli sama, sai ka zauna a kai, sai ka ɗora mazauninka na hagu a kan kafar ta hagu, ita kuma kafar dama sai ka kafa ta tana jikin cinyarka ta dama sai ka kafa ta amma ba za ka dora mazauninka na dama akan ta ba domin ita a tsaye zaka taka ta in banda ya tsinta zaka tankwara su su kalli alqibla zaka tankwara su su kalli alqibla to irin wannan zama shi ake cewa iftirashi wannan ya tabbata ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama athani nabiyu fakana ahyanan yaqa'i wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana iqa'i can iftirashi shimfidawa nan kuma iqa'i shi kuma iqa'i shine yansibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yansibu ala aqibaihi wato yana zama akan mazaunansa wa suduri yansibu ala yana zama akan digadigansa wa suduri qadamaihi da kuma yana zama akan dunduniyarsa ko akan digadigansa wa suduri qadamaihi da kuma dunduniyarsa waɗannan idan mutum ya caka kafafunsa idan mutum ya caka kafafunsa guda biyu hada su ya caka su a ƙasa to saman su ake cewa aqibayil insan agara kenan agara su ne idan mutum ya caka kafafunsa sun zama su ne ƙarshe a kafarsa okay aqibayni su ne mazaunai sudurul qadamain kuma su ne waɗannan agara guda biyu agararsa su ne sudurul qadamai aqibayhi kuma su ne mazaunansa guda biyu to sai ya sanya mazaunansa guda biyu akan agararsa ko kace in mun ce dunduniya shi kasan kafa ne dunduniya yawa kan agararsa sai ya dora mazaunansa guda biyu akan agararsa guda biyu da kafafu guda biyu sai ya tankware yatsin nasa su fuskanci alqibla waɗannan zama guda biyu su ne aka rawaito wada'i guda biyu da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga sujudar farko yayin da kafin ya koma sujada ta biyu sai malam yace amma ma yaf'aluhu kathirun minal musallin amma abinda da yawa daga cikin masallata suke aikatawa min jalasatin aw hay'atin katarbi'i na wani irin zama ko wata irin sifa katarbi'i kamar zaman sarkiya tarbi'i shine zaman da yawanci ake na karatu irin zaman da bawan Allah nan yayi zaman da ake na karatu mutum galibi ya zama da muka saba yi mutum ya shigar da kafafunsa cikin cinyoyinsa ko ya shigar da kafa ɗaya cikin cinyarsa kafa ɗaya kuma ƙasan cinyarsa wannan shi ake cewa tarbi'i to wasu irin wannan zama wa itbaqir rijlaini ala ba'dihima ko kuma wato dora kafafun nan guda biyu ala ba'dihima akan sashinsu ko dai ya dora ta dama akan ta hagu ko ta hagu akan ta dama sai ya zauna akan su wa gari zalika da makamancin haka na zama kala kala fala dalila alaihi babu dalili akan irin wannan zama wa mukhalifun lis sunna kuma ya saba sunna to me sallah zama da aka shar'anta zai yi a cikin sallah gaba ɗaya kala uku ne ko dai zaman iftirashi da malam yayi bayani akai wanda ake zama akan kafar hagu wanda ana yin sa ne ka iya cewa kusan kowane zama na sallah wannan zaman ne in banda zaman karshe na sallama sai dai zama tsakanin sujada guda biyu shi ana iya zama wani kala shine zama dora mazaunai akan dunduniya guda biyu shi kuma ana yin sa ne kadai a zaman tsakanin sujada guda biyu anan ake yin sa ba a yin sa a tahiya ko ta farko ko ta ƙarshe sannan zama kala na uku shi kuma ba a yin sa sai a zaman sallama shine zaman da ake zobe kafafu a zauna akan mazauni na hagu wanda karatu akan sa zai zo nan gaba su ne zama kala uku to amma tunda yanzu nan mallan yana magana yana mana magana ne akan zama tsakanin sujada guda biyu to zama kala biyu ne kake da shi zaka zaba ko dai iftirashi zama akan kafar hagu ko kuma zama akan dunduniya wanda wani lokaci akan ce masa iqa'i iqa'i zama akan dunduniya dora mazaune akan dunduniya guda biyu to wannan ana yin sa tsakanin sujada guda biyu zaman da ba wannan ba kamar ware kafafu guda biyu da zuba mazaune a ƙasa ko kuma dora kafa daya akan daya a zauna akan su ko kuma mutun ya taso ya zarga kafafunsa irin yadda ake zaman tarbi'i ko kuma zama akan kafar dama da kafa kafar hagu da sauransu duka wannan zama ne wanda sun saba sunna a cikin sallah sun saba sunna a cikin sallah kuskure na takwas tarkul azkari baina sajadataini in yin zikiri tsakanin sujada guda biyu kuskure ne idan mutum ya dago daga sujada kamar yadda muka yi bayani dole sai ya zauna idan ya zauna dole sai ya nutsu to wannan nutsuwar gurgurdon abin da zai karanta na zikiri shi yasa aka shar'anta zikirin saboda a samu nutsuwar in zaka yi zikirin to zaka yi abin da ake bukata na nutsuwar to wannan zikirin kin yin sa kuskure ne babba kuma daga cikin kurakuran da wasu suke tafkawa wanda har na ambata muku da yawa masallata sun rena wannan zaman daga cikin rena wannan zaman shine rashin yin zikiri a wannan zaman yawanci masu gaggawa a wannan zaman su dago su koma ba sa zikiri ba sa cewa komai a wannan zaman alhalin zama ne wanda yake da zikiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallan yace kin yin azkar baina sajadataini tsakanin sujada guda biyu wa hadha khata'u 'ammatin nasi wannan kuskuren da yawa ne cikin mutane wa khassatuhum wa hadha khata'u 'ammatin nasi wa khassatihim mallan yace wannan kuskure ne na wato gama garin mutane har ma da na musamman da wanda ba kai tsammanin zai yi ba ma za ka gani yayi illa man rahima rabbi malaka sai wanda Allah ya ji kansa wa qasabata an annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi cewa yana yin zikiri tsakanin sujada guda biyu fa kana yaqulu sai ya kasance yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wa kana taratan yaqulu rabbi ighfirli annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an rawaito yana cewa Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mani warhamni ka ji kaina wajburni ya Allah ka dora min karayata ya Allah ka cike min abin da ya gaza shine wajburni aljabr shine cike abin da aka rasa idan kashi ya karye dora shi ana ce masa jabr to ya Allah wajiburni ya Allah ka cike mun abin da ya gaza ka gyara mun abin da ya baci ka dora mun abin da ya kare warfa'ani ya Allah ka daukake ni wahdini ya Allah ka shirye ni wa'afini ya Allah ka bani lafiya warzuquni ya Allah ka arzuta ni kaji abin da kake roko idan kai zama tsakanin sujada guda biyu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuquni abu shida ya Allah ka gafarta min ka ji kaina ya Allah ka dora min abin da ya kare ya Allah ka daukake ni ka shiryar da ni ka bani lafiya ka bani arziki in ka so ka takaita rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuquni rabbighfirli warhamni Allah ka gafarta min ka ji kaina wahdini ka shirye ni wa'afini ka bani lafiya warzuquni ka arzuta ni ba tare da ambaton wajiburni ba wannan ma ya tabbata to kaga abubuwa ne da kake bukatar su ai kana bukatar gafara kana bukatar jin kai kana bukatar shiriya kana kuma bukatar lafiya kana bukatar arziki duk wannan bukatar ka ne gafara jin kai shiriya lafiya arziki da za a ce ka zabi daya a maka ka bar hudu hankalinka tashi zai saboda kowanne kana bukata da za a ce ka zabi hudu a maka ka bar daya hankalinka tashi zai cikin biyar din nan da za a ce ka zabi hudu a maka ka bar daya akwai wanda zaka bari Allah ka gafarta mani Allah ka ji kaina Allah ka shirye ni Allah ka bani lafiya Allah ka arzuta ni wanne zaka ci to kaga duk bukatunka ne ba wanda zaka iya yafewa kowanne kana so to bukatunka ne kisa ire-iren waɗannan addu'o'i a cikin sallah bai kamata mu rika sakaci ga dama muna bari tana wuce mu ba daidai bane ba sai yaushe zaka roka an saukake maka bukatunka na dole wanda in an barka ma ba abinda zaka nema kenan ba an saukake maka an gaya maka me zaka ce kuma an zabu maka gurin fada amma baka kiyaye ba ka zo gurin fadan ma baka mai da hankali ba gurin fadan ma baka washi muhimmanci ba inda ana magana ne akan zama tsakanin sujada guda biyu koyi baka yi ko in ka tashi haka kawai kake yi ka zo ka koma kana Allah Allah ka idar da sallah dukkan dama ka same ta miskini baka yi amfani da ita ba kuma wucewa take yi damar shi sa wannan addu'o'in da wannan azkar din mu rika kiyaye su amfaninmu ne a ciki alherinmu ne a ciki kana can kuma kana cewa Allah ya baku arziki kana can kana buge-buge kana neman arziki kuma ga gurin nemansa ka tsallake da yawa abin da ya sa muke fama da wahalar rayuwa wato maganin muke tsallakewa kuma muke tafiya bid'a a gurin da ba lalle nan maganin yake ba ba lallai nan maganin yake ba idan aka ce Allah kamun arziki me ake nufi da arziki wani sai ya dauka kudi arziki kudi kuma a cikin arziki wani bangare ne wani bangare ne ba kudi ne kadai arziki ba ta iya yiwa ma su zama fitina ba arziki ba ta yi wa su zama tsiya inda kuɗi ne ta yi su zama tsiya don haka ba in an ce arziki ba kuɗi ake nufi ba su dai sa iya cin sunan arziki ta wata fiska, amma idan an saki sunan arziki ba kuɗi ake nufi ba. Arziki wata baiwa ce ta cin moriyar rayuwa, nasara da samun biyan bukata, ko ka ce arziki wata baiwa ce ta samun abin da ake nema da gujewa abin da ake tsoro. Cikin duk lokacin da ka samu abin da kake nema, ka samu arziki. Duk lokacin da ka tsira daga abin da kake gudu, kai arziki. Idan ka fahimci arziki a haka, to kai rabo. Amma idan ka fahimci kuɗi su ne arziki, to ka ɓata. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan alkhairai guda biyar zuwa shida a tsakanin sujjada guda biyu, wannan zaman da kake renawa a cikinsa ake wannan bidar. Wa kana taratan yaqulu, wani sa'in kuma yana cewa rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, ya ubangiji na ka gafarta mani, ya ubangiji na ka gafarta mani. To ka kana da zabi, in ka zauna kuka ce rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, ko kuma ka ce rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuquni, sannan ka koma sujjada ta biyu. Wannan haka yake a sunna. Wasu malaman sun sanya wannan daga cikin wajiban sallah. Shi faɗin wannan, idan mutum bai faɗa ba, to ya rasa wajibi. Kuma galibi ba mamaki, saboda akwai talazumi tsakaninsu da natsuwa. Yawanci rashin faɗansu rashin nutsuwa ne. Rashin nutsuwa yana kawo rashin faɗa. Zaka idan ana so, idan ana so mutum ya samu nutsuwa a cikin sallarsa, ko mutum yana son ya samu nutsuwa a cikin sallarsa, to ya kiyaye azkar. Azkar ɗin cikin sallah su ne suke taimakawa mutum wajen samun nutsuwa. Azkar na ruku'u, na ɗagowa daga ruku'u, na tsayuwa bayan ruku'u, na tafiya sujjada, ɗagowa daga sujjada, zama tsakanin sujjada guda biyu, kaza kaza kaza, mutum in ya kiyaye, to zai samu nutsuwa a cikin sallarsa. Sannan haka yanzu wannan zikirin da ya zo shi kala biyu, ko dai rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afi warzuquni, ko Allahumma ghfirli warhamni wajiburni wahdini wa'afini warzuquni, ko kuma rabbi ghfirli, rabbi ghfirli. Amfanin bambantawan shine kiyaye ayyukan sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana bambanta ayyukan sallah da bambanta azkar da ke cikin sallah, don ya zama muna kiyaye ayyukan sallah. Yanzu ko zama da muka karanta ɗazu, zaman tsakanin sujjada guda biyu, kun ga kala biyu aka kawo. To ashe idan har za ka canza kalar zama, to kenan kana hankaltar abin da kake. Idan za ka canza kalar zikiri, to kenan kana hankaltar abin da kake. Amma idan ya tafi bai ɗaya, to kana iya yinsa har ka gama shi baka san ba ka yi ba, saboda shi ka saba yi, zuciyarka ta saba, gaɓanka sun saba. Don haka ka iya yi har ka gama baka san ma ka yi ba, wanda hakan ba a son sa a sallah. Kenan kana sallah babu tadabburi, kenan kana sallah babu khushu'i. Khushu'i kuma shi ne ke halarto maka da abin da kake a cikin sallah. Kuskure na tara, خطأهم في الإنكار على من يجلس جلسة الاستراحة. خطأهم كسكرم ده مثلا تاكي في الإنكار على من يجلس جلسة الاستراحة وجن واتو إنكاري ووان ديكي جلسة الاستراحة وان ديكي دمان استراحة إنكاري واتو nuna korewa ko ki ga wanda yake sujjadar yadda yake zaman istiraha wanda ake cewa zaman hutu yi masa inkari da kore abin da yake yi da aibata abin da yake yi da ganin abin da yake yi munkari ne wannan kuskure ne domin zaman hutu a cikin sallah ya tabbata sunna mala yace kafiru minal musallina da yawa daga cikin masu sallah wa khassatan man ya'tanikuna ba'd al madahib al fiqhiyya musamman ma wadanda suke wato wadanda suke riko da wasu mazhabobi na fiqhu yace musamman ma su riko da mazhabobin fiqhu ko mutun ya kafe yace shi dan malikiya ne ko mutun ya kafe yace shi dan shafi'iyya ne ko mutun ya kafe yace shi dan hanbaliya ne ko ya kafe yace shi dan hanafiya ne ko ana ha maza ana ha mata don haka ya kafe yayi riko da mazhaba guda daya karantas watta ita ce fahimtar sa abin da ya saba karantas watta to bai yarda da shi a matsayin abin da za a bauta Allah da shi ba malace to da yawa daga cikin waɗanda suke da irin wannan riko na mazhaba yunkiruna ala man yajlisu jalsatul istiraha suna inkari suna aibata wanda yake zaman hutu a cikin sallah malan yace wa hiya jalsatun khafifa kuma fa wani dan zama ne mai sauki takunu indal qiyam min as-sujudi wanda yake kasancewa yayin miƙewa daga sujjada lisaniyati warabi'a don tafiya raka'a ta biyu ko don tafiya raka'a ta hudu anan ake samun zaman hutu bayan sujjada ta biyu yayin miƙewa zuwa raka'a ta biyu ko bayan sujjada ta biyu yayin miƙewa zuwa raka'a ta hudu to a wannan gurin ne ake dan wani zama da ake ce masa jalsatul istiraha wato zaman hutu wa hadhihi aljalsa sabitatu mala yace wannan zama zama ne tabbatacce fa ad malik ibn al-huwairith radiyallahu anhu hadisi yazo daga sahabi malik ibn al-huwairith radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama okay idza rafa'a ra'sahu idan ya dago kansa anis sajdatis thaniya daga sujjada ta biyu jalasa sai ya dan zauna wa atamada ala al-ardi ya dogara da kasa thumma qama sannan sai ya miƙe wannan hadisi ya tabbata cikin Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci idan yayi raka'a daya zai tafi ta biyu to daga sujjada maimakon ya miƙe ya tashi zuwa tsayuwa sai ya dan yi zango a hanya sai ya dan yi zama na wucin gadi wanda ake ce masa zaman hutu wannan zaman to kuma in yayi shi sai ya tashi yana mai dogara da hannayensa domin ya ƙara samun ƙarfi na miƙewa sakamakon inda ga sujjada zai tashi ƙarfinsa ba zai kai irin ƙarfin da sai da ya zauna sannan zai tashi ba waqad qala bi istihbabi hasyafi'iyyatu wa daud wa ahmad fi akhir amrihi malan yace kuma shafi'iyya داود الظاهري da Imam Ahmad dan Hanbali duka sun tafi akan mustahabbancin wannan zama a mazhabar Shafi'iyya akwai wannan zama a matsayin mustahab. Mazhabar Shafi'iyya. A mazhabar Hanbaliya akwai wannan zama a matsayin mustahab. Kaga ba za a dauka cewa zaman istiraha nasul istiraha wani zama ne da ƴan izala suka kawo shi a ƙarshen zamani kaza 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 a haka wani baya dai daga cikin sunnoni ko mustahabban sallah a mazhabar Malikiya bal ma sun karhanta shi a Malikiya mu kuma tunda Malikiya ce ta shahara a cikin mu da ita ake a addini na hukunce-hukunce wannan yasa sai zama ba a san ta ba da karatun sunna ya zo ya tono ta sai aka dauka cewa izala ce ta kawo ta alhalin a wata mazhab cikin mazhabobin irin yadda muke Malikiya haka wasu suke Shafi'iyya idan ka tafi can kasashen Indonesia Malaysia Thailand irin waɗannan kasashe za ka same su akan mazhabar Shafi'iyya haka su a gurinsu mustahabbi ce mai yayin da mu a Malikiya makaruhi ne yasa malai yake Shafi'iyya sun tafi akan mustahabbancin ta haka nan Hanbaliya sun tafi akan mustahabbancin ta amma yace wa Ahmad fi akhir amrihi amma Imam Ahmad ya mustahabbantar da wannan zama ne a ƙarshen al'amarinsa kamar da Imam Shafi'i yake da alqaulul qadim da alqaulul jadid haka al'Imam Ahmad shi kuma yake da riwayat akwai riwaya ta farko akwai riwaya ta biyu akwai riwaya ta uku haka amma dai riwaya ta ƙarshe al'amarinsa Imam Ahmad shi ma ya tafi akan cewa wannan zama na jisul istiraha zama ne na mustahabbi malai yace wa qala ibnu hani fi masailihi ra'aytu aba abdullah ya'ni ahmad ibn hanbal rubbama yatawakkau ala yadayhi idha qama fi ar-rak'ati al-akhira wa rubbama stawa jalisan thumma yanhadu ibnu hani a cikin rasail yace ra'aytu aba abdullah wato naga abu abdullah yana nufin Ahmad ibn Hanbal shi yake cewa Abu Abdullahi rubbama yatawakkau ala yadayhi tayu wani lokaci ya dogara akan hannayensa idza qama fi ar-rak'ati al-akhira idan ya miƙe a raka'a ta ƙarshe yayi raka'a uku zai miƙe ta hudu wani lokaci yana dogara akan hannayensa ya miƙe daga sujjada sai ya dafa hannayensa sai ya miƙe tsaye wa rubbama stawa jalisan wani lokaci kuma yakan zauna thumma yanhadu sannan sai ya cira shine wannan zaman kenan yace naga Ahmad dan Hanbali shine Abu Abdullahi wani lokaci daga sujjada zai dafa hannayensa ya miƙe tsaye bai yi wannan zaman ba wani lokaci kuma sai ya daidaita ya yi zaman hutu sannan sai ya yunƙure ya cira sai ya tafi raka'a ta hudu kaga kenan Ahmad dan Hanbali shi ma yana yi wa qala al-hanafiyyuna wa malik wa thawri wa ishaq jalsatul istirahata جلسة الاستراحة غير مستحبة واستدلوا بالأحاديث التي لم تثبت فيها جلسة الاستراحة وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهذا لا ينفي استحبابها لأن تركها أحيانا إنما ينافي وجوبها ما ليتي وقال الحنفيون مذهب الحنفية الله يمسر رحمه ومالك da mazhabar Malikiya wa Sauriyu da al-Imam Sauri da mabiyansa wa Ishaq da Ishaq ina nufin Ibn Rahuya da mabiyansa dukkanin su suka ce jalsatul istirahati wannan zama na dan hutu ghairu mustahabba ba mustahabbi bane wannan zama na hutu ba mustahabbi bane wastadallu bil ahadith sai suka kafa hujja da dalilan da lam tathbut fiha jalsatul istiraha hadisan da ba a kawo zaman istiraha a cikin su ba suka ce ga hadisin wani da ya rawaito siffar sallah bai ambaci zaman hutu ba ga wani ma da ya rawaito siffar sallah bai ambaci zaman hutu ba ga wani ma ya rawaito yadda annabi sallama yayi sallah har karshe bai ambaci zaman hutu ba sai suka kawo hadisan da suka siffanta sallah amma babu zaman hutu a cikin su suka ce su ne hujjar mu akan babu zaman hutu inda akwai zaman hutu da an samu anan sannan suka yi hujja ta biyu wa adam wa da bata nabi sallallahu alaiha suka ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai dore yana yi ba da ya dore yana yi da duk hadisin da ya zo akan sallar sa da yayi magana zaman hutu to tun daga hadisai nan barkatai ba su yi magana zaman hutu ba wannan yake gwada maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai dore akan wannan zama ba malam yace wa hadha la yanfi istihbabaha amma wannan abun da duk suka faɗa ba zai kore mustahabbancin ta ba ba zai hana mustahabbancin ta ba dan wasu hadisai sun zo babu ita a cikin su ba zai hana ta zama mustahabbi ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai dore ta yana yi a kowace sallah ba ba zai hana ta zama mustahabbi ba malam yace li anna tarkaha ahyanan domin barin ta wani lokacin innama yunafi wujubaha kadai yana kore wajibcin ta ne rashin yin ta wani lokacin yana kore wajibcin ta ne ba wai yana nuna babu ita bane ba don haka idan wasu sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah amma ba su ambace ta ba ai ba cewa suka ce ba yayi ba sannan tun daga wasu hadisai da suke magana akan siffar sallar sa kuma babu wannan zaman ya gwada cewa yana fashin wannan zaman to yana fashin wannan zaman ai ba zai zama hujja akan babu ba sai dai ai amfani da rashin dorewarsa ai amfani da fashin sa ya zama hujja akan cewa ba wajibi bace domin inda wajibi ce da ya dore nayi inda wajibi ce da ba zai dinga tsallake wata sallah banda wata sallah ba shikenan iya abin da zamu dauka kenan a cikin fashin sa da rashin dorewarsa da kuma hadisan da suka zo cewa ba tare da sun ambaci wannan zama ba iya amsa da za a bayar kenan cewa saboda ai mustahabbi ce ba dole bace abin da yake dole ka ai kullun yana yi ba mai rawaito sallah bai rawaito shi ba duk mai rawaito sallah sai ya rawaito kabbara haram sai ya rawaito sallama saniyan malam yace abu na biyu mas'alatun fiha khilaf ga wata mas'ala wacce cikin ta akwai sabani ga wata mas'ala cikin ta akwai sabani al-hawiyyu lis-sujudi al-hawiyyu lis-sujudi gurfana zuwa sujjada sunkuyawa zuwa sujjada shine al-hawiyyu lis-sujudi sunkuyo zuwa sujjada yaya ake sunkuyawa zuwa sujjada yaya ake tafiya zuwa sujjada yaya ake gangarawa ko gurfanawa zuwa sujjada kafiru minal musallina malai yace da yawa daga cikin masu sallah yukhti'u fi kayfiyatil huwi ila sujudi da yawa suna kuskure wajen yadda ake gurfanawa zuwa sujjada fayabrukuna kama yabrukul ba'ir wasu sai kaga suna gurfana irin yadda raƙumi ke gurfana wa yuqaddibuna rukabahum qabla aydihim sai suke gabatar da gwiwoyinsu kafin hannayensu. Sai suke gabatar da gwiwoyinsu kafin hannayensu. Wa huwa mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallama, kuma hakan ya saba wa shari'ar Annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi. Wa amrihi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya saba wa umarninsa sallallahu alaihi wasallam. Fa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yad'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya kasance yana aje hannayensa biyu masu albarka ala al-ardi a ƙasa qabla rukbatayhi kafin gwiwoyinsa. In zai tafi sujada yana fara kai hannayensa ƙasa su taba ƙasa kafin gwiwoyinsa su sauka ƙasa. Wa amara bidhalika, kuma yayi umarni da yin hakan. Fa kana yace idza sajada ahadukum, idan dayan ku zai yi sujada, fala yabruk kama yabrukul ba'iru, to kar ya gurfana kamar yadda raqumi ke gurfana. Wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa. Walaysa li hadhihi alhadithaini ma yu'ariduhuma, kuma waɗannan hadisan guda biyu babu wani abin da yake cin karo da su. Illa hadithu Wa'il ibn Hujr, sai hadithun Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu qala, da yake cewa ra'aytu rasulallahu sallama, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza sajada, idan zai yi sujada, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, yana sanya gwiwoyinsa ne kafin hannayensa. Wa idza nahada, idan kuma zai taso, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, sai ya fara daga hannayensa kafin gwiwoyinsa. An gane wannan hadisi? Na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inji Wa'il ibn Hujr, idan Annabi zai yi sujjada, na ga yana fara aje gwiwoyinsa kafin hannayensa. Idan zai tashi, na ga yana fara daga hannayensa kafin gwiwoyinsa. Sai malam ya ce wa huwa hadithun da'ifun, wannan kuma hadisi ne mai rauni. Fihi sharikun Abdullahi, cikin sako wani rawi da ake ce masa shariku ibnu Abdullahi. Wa huwa da'ifun, shi kuma mai rauni ne. Sayyi'ul hifzi, wato yana da mummuna hadda. Fala yuhtaju bihi idan farada, idan ya kadaita ba a kafa hujja da shi. In shi kadai ya rawaito magana, to ba a hujja da shi. Fa kaifa idza khalafa al ahadith as sahihata sabita, to kuma yaya kake gani idan ya saba wa hadisai ingantattu tabbatattu? Idan ya rawaito riwaya shi kadai ba wanda ya taya shi, ba za a karba ba. Sai gashi dai tashi rawaitowa ma kaddara ma ya rawaito abinda ba wanda yake komai a kansa. In ba wanda ya taya shi ba za a karba ba, to ina ga sai ya rawaito abinda ya saba wanda suka fi shi inganci? Min babu aula ba za a karba ba. To malam sai yake wato ya shiga cikin wannan mas'ala, wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kutsa cikinta ba. Mas'ala ce shahararriya kuma mai ɗan rikici, don haka za mu tsaya a kanta. Idan Allah ya kai majalisi na gaba, sai mu fito da ita fili, mu yi bayanan da malam yake so ya yi, da kuma ƙarin bayan da za a iya fahimta ta yadda take. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu daidai, ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai. Abin da na yi kuskure, Allah ta'ala ya gafarta mana baki ɗaya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.